الحمد لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساكي سادوا أولنا مجلسين فسر القرآن مجلما أولنا وتا مجلما أولنا مسلسي مجال البركة مسلسي اندمي إسلامي ترس أنا قلما يدوبري من أركم الله سبحانه وتعالى إيمانة توفيكي. يومنا 23 غوة رمضان شكال دبو ديدا دلي هدود 41 باين هجرا مائكي صلى الله عليه وآله وسلم ونيدا سيدا شا شيدا غوة بير شكال دبو بيود 20. من أركم الله سبحانه وتعالى إيمانة توفيكي. من أركم سيدا سونا ينسى كيوا وا يكلب مانا كيوا وعيكم ويقافة تامانا كرا كرمو kisan ya mu daga cikin wadanda za su yi dace ko suka dace da daren Lailatul Qadr a cikin wannan goma na ƙarshe, mai karba mana azumin da muka yi da addu'o'i da muka yi Allah ta'ala ya amsa mana, ya sa mana albarka a rayuwar mu, ya saukar da albarka a ƙasar mu. Jiya mun tsaya a ƙarshen ayata, wurin mun karanta ayata 69. Mun tsaya a tsakiya, ba mu samu mun kammala fassar ayar ba. Za mu sake karanta ayar, mu ci gaba daga inda muka tsaya. Fadin Allah subhanahu wa ta'ala, fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul كتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.
نعم، الله تعالى كتب فخلف من بعدهم خلف sai suka maye gurbinsu a bayansu wasu mutane, warithul kitaba sun gaji littafin at-taura, yakhuduna arada hadha al-adna suna karbar abin wannan duniya kaskantacciya, wa yaquluna kuma suna cewa sayughfaru lana da sunu za a gafarta mana, wa in yatihim aradun mithlu idan wani abin duniya irin sa yazo musu ya'khuduhu za su karbe shi. Iyanan jiya mun fassara mun yi bayani wannan ayar tana magana ne akan wasu daga cikin mutanen Banu Isra'ila. Allah ta'ala ya ambata cewa ya rarraba su a kasashe daban-daban, garuruwa daban-daban, ba sa taruwa guri guda. To bayan Allah ta'ala ya rarraba su, akwai salihai daga cikin su waɗanda suna aiki da abin da at-taura ya karantar da su, kuma akwai waɗanda suke koma bayan haka fasikai kafirai. Allah ya jarrabe su da alkhairi, Allah ya jarrabe su da sharri domin su tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala. To bayan su salihan sun shude, sai wasu suka taho suka gaji iyayensu suka karanta at-taura, amma matsalar da aka samu suna fifita abin duniya akan abin da yazo a cikin at-taura. Sukan karbi wato rashawa su canja gaskiya su tabbatar da ƙarya. Daga cikin halayensu suna boye sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kare martabar su ta duniya, shugabanci na duniya da suka samu, don kare wannan martaba ko wannan shugabanci sukan karbi rashawa ko su karbi kuɗi su canja gaskiya kuma matsalar da aka samu tare da wannan laifin da suke suna karban abin duniya ba so ɗaya ba ba so biyu ba wa yau su karba wa in ya'tihim 'aradun mithluhu ya'khudhu kuma wani abin duniya yake gitto musu ya zo musu za su karba amma duk da haka suna cewa sayughfaru lana da sanu za a gafarta mana ba tare da sun dauki matakin gyara ba ba tare da sun tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ba to suna izgiranci kamar wannan izgiranci ne ga al'amarin Allah subhanahu wataala ba da za a yi tubata zaman ta tuba sai idan mutum ya bar sabon da yake ciki suna cikin sabon aikata zunubin amma duk da haka suna sa ran cewa Allah ta'ala zai gafarta musu to wannan ma sai zamanto sun yi laifin kuma ba su dauki hanyar da ya kamata a gafarta musu ba amma duk da haka suna da'awar cewa za a gafarta musu to lalle wannan matsala ce babban abin da wannan gaba ta aya take nuna mana wato wani hali mummuna na malaman yahudawa waritul kitaba suna sane da littafin suna da ilimin amma suna karbar rashawa wajen san tabbatar da san zuciyarsu kuma yaki da gaskiyar da Allah ta'ala ya saukura cikin littafin su to shine imamu qurtubi yake cewa wa hadha alwasf alladhi dhamma Allah ta'ala bihi haula wannan sifa da Allah ta'ala ya zargi wadannan banu isra'ila mawjudun fina muma akwai a cikin mu al'umma muslimi ma'ana daga cikin al'umma akwai wadanda Allah ya sanar da su ilmi Allah ya ba su ilmin alqur'ani Allah ya ba su ilmin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma suna boye gaskiya suna taki gaskiya saboda samun wani abu na duniya arad hadha anna ma'ana abin da yake zai wuce ba zai tabbata ba arad zai zo ya wuce zai zo ya gicce ba tsayawa dai zai yi ba kamar yadda ja muka yi bayani duk abin duniya da ka samu ba dawwama zai yi ba idan lahira abin lahira shine mai dawwama to Imam Qurtubi yake cewa hatta cikin al'umma musulmi akwai irin wannan da wadanda suke duwa Qur'ani tawili dan neman matsayin duniya suke hadisan manzon Allah tawili dan neman duniya ko su tabbatar da ƙarya su yaki da gaskiya kuma Imam Shinkiti yake cewa bayan Imam Qurtubi yake cewa a cikin al'umma musulmi akwai irin wannan da to idan al'umma musulmi aka samu irin wannan da su ya matsayin su irin zargi da ya hau kan banu Isra'ila malaman Yahudawa shi ma wannan zargin su ma wannan zargin zai hau kansu ko wannan zargin bai shafe su ba to Imam Ash-Shinqiti yake cewa cikin Al-Adab An-Namir tafsirin sa wanda wani Sheikh Khalid As-Sabt ya tattara banda littafin sa Adwa'ul Bayan wannan shine ya rubuta da kansa akwai tafsirin sa Al-Adab An-Namir tafsirin da ya masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasakasai ne wanda daga cikin malamai Sheikh Khalid As-Sabt ya saura ya zo ya tattara su ya mai da su littafi Al-Adab An-Namir to cikin wannan littafin yake cewa wa hadhihi al-aya wannan ayar wa in kanat fil yahud ko da ta kasance ne an saukar da ita akan yahudawa fa kullu man fa'ala fi'luhu duk wanda ya aikata irin aikin da suka yi fa huwa ahaduhum shi ma ɗaya daga cikin su duk mutumin da yake musulmi ne malami ne dalibin ilimi ne ya san wata aya ta alqur'ani ko hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi abin duniya ya canza wannan hukunci ko yayi masa yema ayar tawili wanda yake ba daidai ba ko yayawa hadisi manzon Allah tawili wanda yake ba daidai ba dan kare wata martabarsa ko wani matsayin sa ya riga ya dora mabiyansa akan wani abu ba na gaskiya ba baya so ya fada musu gaskiya dan kada wannan su shugabancin ya kubce masa to inji malam duk wanda yayi wannan shi ma daya daga cikin yahudawa yace ahaduhum daidai yake da su yanaluhu zai riske shi min wa'idiha wato narko da wannan aya ta kunsa gargadi da tsawatawa da yazo a cikin wannan aya to shi ma wannan mutumin zai same shi ko musulmi yake wa azabiha in azabar da Allah ya tana da cikin wannan aya sai ta same shi wato wannan yana nuna mana cewa hatsarin wato gabatar da duniya akan addini hatsarin san duniya نشاسا مزان الله صلى الله عليه وسلم هنا سيوا أحاديث إمام أحمد لعن الله الراشي والمرتشي الله مدعو كن سلكي ياتيني ومي كرب الرشوة دم يبادر الرشوة الله ياتيني موسى الله ياكو وليس ذا رحمة الله بزاس سام رحمة الله بس إذا سنتوبة كابن يقول راسك أنا دعسي أبون دسكي ناكرب أبون دنيا أكوير الرشوة وما لم يسك شيء ko musulmi ne idan yayi irin abin da su suka yi shi ma daidai daga cikin su duk abin da ya same su shi ma zai same shi to sannan ga hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya tsine wa mai karbar rashawa da mai bada rashawa rashawa shine bribe kenan ko shine ka bada abu ka karbi abin da yake ba hakkinka ba ko ka bada abu a mai da gaskiya ta zama ƙarya ko a mai da ƙarya ta zama ta gaskiya wajen kasuwanci ne wajen alkalanci an fi samun wannan wajen alkalanci alkalai su karbi dukiya hakkin wani su baiwa wani wajen raba gado wajen jayayya wajen kasuwanci wajen menene mai laifi a mai da shi marar laifi marar laifi a mai da shi mai laifi an fi samun wannan wajen alkalanci to shi yasa alkalanci ya zama tun yana da hatsari tun zamanin magabata suna gudun alkalanci domin yin adalci yana da wahala balle ko wannan zamanin da muke ciki a yau haka nan wajen kasuwanci ana samu wajen ma'aikatan gwamnati ana samu kana neman aiki sai ka bada rashawa kana neman promotion sai ka bada rashawa kana neman admission a makaranta sai ka bada rashawa an kama ka jami'an tsaro sun kama ka kai laifi ka bada rashawa a kyale ka kaje ka ci gaba da barna a cikin al'umma yau mutum yayin laifi za a ji an kama shi za a sanar a gidajen television mutane kaza ɗan fashi kaza an kama su ɗan kidnappers kaza an kama su masu kaza kaza an kama su ɗan secret society kaza an kama su amma ba za ka ji an hukunta su an ji an daure su ba ina suka shiga bayan sun shiga hannun jami'an tsaro to galibi akan karbi wasu abubuwa ne suka ji shiru maganar ta riga ta mutu to kuma duk sanda rashawa ta yawa a cikin al'umma to ba maganar zama lafiya domin mai laifin zai abin da ya ga dama zai ci karansa ba babbaka domin yau yayi ya bada kudi an kyale shi gobe ma yayi ya bada kudi an kyale shi to shikenan zai ta yi kenan to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai karbar rashawa shi da ya karba shi da ya bayar duk sun yaki da gaskiya sun yaki da sun yi fada da adalci wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake zargin malaman Yahudawa a cikin wannan aya kuma addinin musulunci ya zo ya tabbatar da wannan to Allah ta'ala bayan ya fadi sukunsu irin abin da suke yi sai Allah ta'ala yake cewa alam yu'khad alaihim mithaqul kitab shin ba a dauki alƙawarin littafi daga gare su ba a cikin at-taura alkitab mana at-taura an musu sun yi alƙawari an ba su alƙawari san dauki alƙawarin ku yi alƙawarin aiki da at-taura ku yi alƙawari cewa za ku yi aiki da abin da at-taura ya karantar da ku na bin umarnin Allah sannan tabbatar da gaskiya tabbatar da adalci yaki da ƙarya yaki da zalunci a kowanne alƙawarin sun yi wannan alƙawarin aka dauki wannan alƙawarin daga gare su to shine Allah ta'ala yake cewa alam yu'khad alaihim mithaqul kitab yanzu ba a dauki alƙawari daga gare su ba istifham ne taqriri inji malamai tambaya ce amma ta tabbatarwa ma'ana an dauki alƙawari daga gare su suna wannan barnar suna fifita duniya akan lahira suna karbar rashawa duk da cewa an sun yi alƙawari an dauki alƙawari daga gare su a cikin at-taura ba za su yi wannan nan ba suka zo suka saba alƙawarin da suka yi kuma alƙawarin da aka dauka daga gare su a cikin at-taura wanda irin alƙawari to shine Allah ya kulu ala Allah illa al-haq cewa kada su fadi game da Allah sai gaskiya kada su fadi game da Allah sai gaskiya to wannan yana nuna cewa abinda suka yi wajen karma abin duniya arada hadha al-adna sukan kawo ra'ayinsu ta'awilinsu su ta mutane wannan shine abinda Allah ya ce ko ba Allah bai fada haka ba shine Allah ya koro Allah la ilaha illa Allah kada su fadi game da Allah sai gaskiya kada su yi wa Allah kage kada su yi wa Allah ƙarya kada su dangana abin da yake ba Allah ne ya fada ba su dangana shi ga Allah subhanahu wataala to wannan shine alƙawarin da aka karba alƙawarin da aka yi musu ko alƙawarin da suka yi aka tabbatar musu a cikin at-taura kada su fadi sai gaskiya amma suka saba wannan alƙawarin kamar yadda Allah ta'ala ya ambata cikin wata aya cikin alqur'ani wa idza akhadha allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu katina lokacin da Allah ta'ala ya wato dauki alqawarin wadanda aka ba su littafi aka yi musu alqawari suka yi alqawari aka tabbatar musu wannan alqawari latubayyinunahu lin-nasi gaskiya da yazo cikin littafin za su bayyana wa mutane wa la taktumunahu kada ku boye amma me ya faru fa nabuduhu wara'a dhuhurihi suka yi watsi da alƙawarin da suka dauka suka jefar da shi bayan bayan suka jefar da shi a baya suka yi tafiyar su basu ma juya sun kallimi Allah ya fada ba usharubi thamanan qalila suka musanya gaskiya da tabo cikin littafi abinda Allah ya fada cikin at-taura suka musanya wannan da wani abu duniya dan qalilan suka karbi rashawa su ƙaryata abinda Allah ya fada su karbi dukiya su tabbatar da ƙarya kuma da Allah ta'ala ya ambata anan Allah ya ce fa bi sama yashkuru tirda abin da suka saya suka musanya to wannan shine halin su kamar da Allah ta'ala ya ambata anan to shine Allah ta'ala yake cewa alam yu'khad alaihim mithaqul kitab yanzu ba a dauki alƙawari daga gare su ba Allah ya kula ala Allah illa alhaq cewa kada su fadi game da Allah sai gaskiya to amma sun zo su saba wannan alƙawarin suna fadin ƙarya dangane da Allah subhanahu wataala Allah sai wadarsu ma fihi kuma sun karanta abin da ke cikin littafin suna wannan ƙaryar suna canja gaskiya da ƙarya suna yi wa Allah ƙarya duk da cewa sun karanta littafin ina ma a ce jahilci ne da sauki rashin sani ne yasa suke wannan da sauki amma sun karanta sun sani wadarsu ma fihi ta'allamuhu wa fahimu ma fihi sun karanta at-taura sun koya kuma sun fahimta amma duk da haka suka rufe ido suka take gaskiyar suka yi abin da sun ga dama ashe wannan yana nuna cewa wanda ya san gaskiyar tukuna ya take gaskiyar laifinsa da zunubinsa yafi wanda yayi kuskure ba da sani ba shi alƙalla akwai uzurin rashin sani duk da cewa wani sa'adin rashin sani ma baya zama ta uzuri amma zunubin wanda ya sani tukunna ya take hatsarin sa yafi wanda bai sani ba tukunna yayi laifi to shi yasa Allah yake ta kanan yake ta maimaita wannan din a farkon aya yace fa khalafa min ba'ni khalqun warithul kitaba sun gaji littafi sun an ba su littafi duk da haka ga abin da suke yi to anan ma Allah ta'ala yake ce wadarsu ma fihi bayan sun gaji littafin ma ba kawai gadan littafin kawai suka yi ba tayin mutun ya gaji littafi amma bai fahimci abin da suke littafin ba bai karanta littafin ba su sun gaji littafin Allah ya ce kuma wadarsu ma fihi sun karanta littafin sun fahimci abin da ke cikin littafin saboda haka ba su da uzuri ba su da hanzari a gurin Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala yake cewa wadarul akhiratu kuma gidan lahira khairun shine mafi alkhairi lil ladina yattaquna ga wadanda suke jin tsoron Allah subhanahu wataala idan mutum yana da tsoron Allah to ba yadda za a yi fifita wani al'amarin duniya akan gidan lahira ba yadda za a yi ya karbi dukiya ya tabbatar da ƙarya ba yadda za a yi ya karbi dukiya ya yi fada da gaskiya ya canja gaskiya inda akwai tsoron Allah to idan mutum kaga yana haka yana karban abun duniya ya canja gaskiya ya karbi abun duniya ya tabbatar da ƙarya ya karbi abun duniya ya tabbatar da zalunci abin da za a fahimta shine a takeice wannan baya da tsoron Allah baya kiyaye dokan Allah dokar Allah bai san girman Allah ba baya girmama Allah subhanahu wataala to shine Allah ta'ala yake wadarul akhirah gidan lakhira khairun lil ladina yattaquna ga wadanda suke jin tsoron Allah to wadancan yahudawa suka fifita duniya suka manta da lahira to Allah ta'ala yake cewa sun yi abin da ke ba daidai ba dan me ga mai hankali ga mai tsoron Allah lahira zai nema ba duniya zai nema ba to wannan na nuna mana cewa su wannan can fa khalafa min ba'di mukhalifun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadha al-adna ba su da tsoron Allah wanda shine abin da ayat take nuna su ba su da tsoron Allah kuma rashin tsoron Allah ne yasa suka yi abin da suka yi wadaru akhira gidan lakhira khairun shine mafi alkhairi lillazina yattaquna ga wadanda suke jin tsoron Allah subhanahu wataala to in da mutuna da tsoron Allah wanda ake so tsoron Allah da ake so to dole ya fi fita lahira akan a duniya to shine Allah ta'ala ke cewa afala taqilun yanzu ba za ku hankalta ba wannan istifham ne inkari inkari ake musu ma'ana Allah ta'ala yana cewa abinda kuka yi dinan ya nuna cewa ba ku da hankali kun fifita abin da yake mai karewa arad hadal adna zai zo ya wuce shine arad to shi yasa ana cewa akwai jawhar akwai arad a istilahin malaman ilmul kalam da sauransu aljawhar shine zati al'arad shine sifa shi zatin nan baya canjuwa amma zati zakin baya canjuwa amma siffar na canjuwa jikin dan adam nan zatin sa yana nan ba zai canja ba ko ba haka bane amma siffar sa kan iya canja wata nan yayi jiki wata nan ya rame wata nan ya fadi gaskiya wata nan ya fadi me ƙarya wata nan yana da amana wata nan baya da amana wata yana da lafiya wata nan me ka duk wani abu ba tabbata suke ba sukan zo su gicce su wuce amma zatin sa ba yana nan matukar ransa nan to shi yasa Allah ya kira abun duniya arad abu ne zai zo koyi ya wuce yau kana da dukiya ka je kasuwanci ka samu riba dan kasuwa ne ka bude shago ka samu naira 10,000 20,000 kai ciniki kai farin ciki ka zo ka kashe wannan kudin jibi ka je kasuwa sai ka wuni ko sisi baka samu ba ba tabbata yau kai ne gwamna ana baka jiniya ana kana shan jiniya in sanda su wuce su abude hanya abude menene a dake mutane da sanda dan su bada hanya kai shekara 4 kai shekara 8 ka sauka wata nan kai ma kana cikin layi wani yana shan jiniya yana wuce kana kallo sono haka ya faru ko kana shugaban kasa zaka zo gari duk an rufe airport an rufe titina ba wanda zai motsa a kulle mutane to wata ran shikenan sai in ma ka so ka shekara 8 wani abu ya faru a nuna cewa tsohon shugaban kasa sannan ne wani ma sai ya tuna cewa shi kai shugabanci kai shugabanci a da sannan ne wani ya tuno yaran da suka taso ba san da kai ba wannan waye ne yaushe shugabanci ne to arad zai zo ya wuce to shi yasa Allah ya kira shi arad duk abin da ke zai zo ya wuce kar ka damu da shi kar ka tada hankalinka ka fifita shi akan lahira wanda yake abqa abqa dawama zai ba zai gushe ba to shine Allah ta'ala ke cewa afala ta'qilu ba ku hankalta ba ma'ana ba ku da hankali abinda kuke din nan ya nuna cewa ku din nan ba ku da hankali sai ayata gaba Allah ta'ala yake cewa walladhina yumassikuna bilkitab wadanda suke yin riko da littafi wa qamus salah kuma suka tsaida sallah inna lallemu la nudi'u ba za mu tozarta ba ajrul muslihina la dar masu yin gyara to bayan Allah ta'ala ya faɗa mana wato halin wasu daga cikin malaman yahudawa sai kuma ya bi maganar da cewa akwai mutanen kirki wallazina waɗanda yumassikuna bil kitabi suna yin riko gamgam da littafi wani littafi a taura ma'ana daga cikinsu akwai yahudawan ma waɗanda ba su musanya wato gidan lahira da abun duniya ba akwai wanda ba sa karɓar rashawa akwai wanda ba sa sanda a taura suna tabbatar da abin da a taura ya faɗa daga cikinsu akwai wallazina yumassikuna bil kitabi wasu malamai suka ce abin nufi da wannan ba dukkanin yahudawa masu kirkin ba a'a masu kirki daga cikin su zamanin manzon Allah wanda suka yi imani da manzon Allah su sun yi riko da at-taura kuma a cikin at-taura akwai sifar manzon Allah akwai bayanin cewa idan manzon Allah ya bayyana ai imani da shi to da manzon Allah ya bayyana suka yi aiki da abin da at-taura ya faɗa na imani da manzon Allah suka yi imani da manzon Allah to suka ce shi yasa mu Allah ya ce wa aqamus salata suka tsaida sallah domin tsaida sallah wata siffa ce ta musamman na wannan al'umma musulmi an fahimta to a muhimmin wannan ayar tana nuna mana ba dukkan su ne suka lalace ba wannan adalci ne na alqur'ani ya fadi wato mugayen mutane da mugun halayensu sanda kuma Allah ta'ala ya zo ya ambaci mutanen kirki da halayen su na kirki adalcin na alqur'ani yace wa qamus salata kuma suka tsaye da sallah malamai suka ce yumassikuna bi kitabi suna yin riko da littafi inda sun yi riko da littafi littafin daga cikin abin da littafin yake karantarwa akwai me tsaye da sallah daga cikin abin da littafin yana karantarwa akwai me tsaye da sallah to me yasa Allah ta'ala ya ware yace wa qamus salata kuma suka tsaye da sallah inda kai aiki da alqur'ani ai ka tsaye da sallah ba yahuda idan ya yi riko da at-taura ya tsaye da sallah to amma Allah ya ware wa qamus salah saboda nuna muhimmancin sallah to a cikin bayan an yi riko da littafin ma to abin da yana da muhimmanci shine a maida hankali akan sallah sallah na asanta asan ka'idojinta da sharuddanta a kiyaye ta akan lokaci shi yasa ma wato bayan kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah babu wani abin da yake yana da kima yana da girma kamar sallah shi yasa manzon Allah ya dunkula bayani yace al'ahd alladhi bainana wa bainahumus salah bambanci da ke tsakanin musulmi da wanda yake ba musulmi ba shine sallah a dunkule manzon Allah ya fada wanda ya tsaya da sallah to shikenan musulmi ne wanda ya batta yaji manzon faka da kafar ya kafirta kamar da kwanaki muka yi bayani to sha sama manzon Allah aka gayyace shi aka girmama shi aka tafi da shi sama sannan tsakaninsa da Allah ba mala'ika Allah ta'ala ya farlanta masa sallah wannan kadai ya ishe ya nuna muhimmancin sallah to Allah ta'ala yake cewa wa qamus salata suka tsaye da sallah to wadannan mutane ya sakayya su wace irin sakayya Allah ta'ala zai musu sai Allah ta'ala yake cewa inna lillimuna lit'azim Allah yana kamba zatin sa la nudi'u ba za mu tozarta ba ba ma tozarta ajral muslihina la dar masu yin gyara ba ma tozarta ladan masu yin gyara masu yin gyara su ne wadanda suke gyara aikinsu da yin aiki da umurnin Allah da kuma kaucewa hanin Allah Allah ya ce ayi suna yi Allah ya ce a bari suna bari to su ne masu gyara sun gyara aikinsu kuma sun kaucewa barna domin duk abin da Allah ta'ala ya hana barna ce alaka tsakaninka da Allah subhanahu wataala ne ko ko alaka tsakaninka da wato mutane irinka duk abin da Allah ya ce kada kai barna ce shirka ne bid'a ne zalunci ne ƙarya ne cin naman mutane ne annamimanci ne ka duk wannan barna ce Allah ya ce kada ayi idan ka bi umurnin Allah ka kauce wadannan al'amura ka yi gyara wa duk abin da ke Allah ya ce ayi gyara ce maslaha ce tabbatar da tauhidin Allah yin adalci taimakawa mutane fadin gaskiya kiyaye amana ka duk wannan gyara ce to duk mutumin da yake ya bi umurnin Allah subhanahu wataala kuma ya kauce wa hannun Allah subhanahu wataala ya zama mutum muslih mai yin gyara to shine Allah ta'ala yake cewa to wadanda suka yi gyara suka bi umurninmu suka kauce wa hannunmu to ba ma tozarta ladas zamu kiyaye musu ladas zamu aje musu gobe kiyama Allah ta'ala zai ba su ladasu a cikakkiya wallahi kuma ya nuna cewa su wadannan alladhina yumassikuna bil kitab wa qamus salah Allah ce inna la nudhi'u ajra al muslihin wannan ya nuna cewa su ba sa gaban rashawa sabanin wadanda suka gabata sabanin wadanda Allah ya ambata su a cikin ayati ta gabata fa khalafa min ba'dihim khalqun warithu al kitaba ya'khuduna 'arada hadha al adna su wadannan alladhina yumassikuna bil kitab wa qamus salata inna la nudhi'u ajra al muslihin to su ba sa karban rashawa ba sa karban dukiya su fada da gaskiya ba sa karban dukiya su tabbatar da ƙarya abinda Allah ya ce na gaskiyan nan wato shi suke yi kuma wasu malamai suka ce wannan ayar ba ta da alaka da Yahudawa banu Isra'ila ana magana ne akan al'ummar musulmi al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin bayyana falalarsu Allah yana magana ne akan banu Isra'ila irin abinda suka yi na rashin ladabi rashin kiyaye dokokin Allah bayan Allah ya fadi halayensu sai Allah ya sa ya kawo magana al'ummar musulmi ya sa cikin wannan bayani domin kai mai karatu mai karanta alqur'ani ka fahimci falala ta al'ummar musulmi inda Yahudawa malaman Yahudawa ga abin da suka yi wajen fifita duniya saba umarnin at-taura saba alqawarin da aka yi da su تو الامه مسلمي صوبه هكا سكيبا هكا وسمها لمسكيبا ما مايكي آية تكون شيء جبا ديا دون الذين من ألفاظ العموم يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين المصلحون وكما المصلحين ما لم يمسك شيء أظهر في مقام الإدمار دومين اندب القرآن بني أهكا عود ميري ما يوداتر والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إن لا نضيع أجرهم مغنى التاين أما الله تعالى يا كاو سونا ميكاو ميمكون يكاو ضميري to shine malamai suka ce wannan ya nuna cewa Allah ya ba su ladan ne saboda gyara da suka yi me yasa aka musu aka ba su lada saboda gyara da suka yi kamar a ce wato umul ladina kamar a ce atainahum ajrahum la nudiyu ajrahum li islahihim dan gyaransu insha Allah Allah ta'ala ji malamai ya kawo suna zahiri maimakon ya kawo dhamiri wallahu a'lam na'am
wa inna taqala al-jabala fawqahum ka'annahu ghullatu wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون
نعم الله تعالى كسوى وإذ نتقن الجبل كتنا لوكو شند مكة لقى دوسي فوقهم سمدسو كأنه ظلة شدوس كمر جرجج وظنوا أنه واقع بهم كما سكن كنتي دوس زي فادو مسو خذوا ما آتيناكم كربي أبن دمك باكو بقوة لك ألفي واذكروا كتنا ما فيه أبن دك تكن للتافي أتكن أبن دك واذكروا كتنا ما فيه أبن دك تكن للتافم لعلكم تتقون دومين كجيس أوران الله سبحانه وتعالى Allah ta'ala nan ma sai ya dauko wani sabon babi na banu Isra'ila rayuwar banu Isra'ila sawa'un lokacin da annabi Musa alaihi salam yana raye da kuma bayan annabi Musa alaihi salam ya rusu ya basu wato sun shiga halaye daban-daban yanayi daban-daban magalibin su ba su da dadi sawa'un sanda annabi Musa alaihi salam yana nan ko ku bayan annabi Musa alaihi salam ya rasu halayen na kan gare wa umurin Allah subhanahu wa ta'ala to ko da muka fara tafsiri a cikin wannan sura ko kuma Ramadan na wannan shekara mun ga halaye da yawa na irin yadda suka kan gare umurin Allah suka kaurace umurin Allah subhanahu suna da yawa Allah ya kawo sai kawo ga wani hukuncin ya tsallake sannan ya saki kawowa akan ana ta bamu labarin su a yanayi daban-daban asalo daban-daban anan Allah ta'ala yake cewa muka daga dutse sama da su dutsen ya zama to yana sama da su kamar zai fado musu to me yasa aka yi musu haka kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa wato ga annabi Musa alaihi salam yazo ya karanta musu at-taura da Allah ya bashi at-taura yazo ya karanta musu at-taura da hukunce hukunce ke cikin taura ga abin da Allah yake so da ku ga abin da Allah yake so ku yi ga abin da Allah baya so kada ku yi kaza ya karanta musu sai suka kalli annabi Musa alaihi salam suka ce kai ya kai Musa wannan abin yayi tsanani ba za mu iya ba mu ba za mu iya ba ru Isra'ila al-amru sayna qala wa hala suka ce wannan yayi tsanani fihi mashaqqa akwai kunci akwai takurawa ba za mu iya ba ba za mu bi wannan umurnin ba to shine Allah ta'ala saboda ya ladabtar da su ya hukunta su ya musu uquba aka daga dutse sama da su in ma su karbi at-taura su yaddada hukunci da Allah ya ba su ko a sako dutsen nan ya fado kansu a halakar da su to shine anan Allah ta'ala ke cewa wa idna takna katina ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katina wani halina taurin kai na banu Isra'ila wani rashin ladabi na banu Isra'ila kakannin Yahudawa da suke zamanin ka Yahudawa ba su imani da kai ba sun karyata ka kare tare da su a Madina sun karanta at-taura suka ce ba su yadda kai annabin Allah ne ba to karka da mu katina da abin da kakannin su suka yi wa annabin su kai da abin da suka yi maka babu abu mamaki a ciki wanda kuma labari ne shahararre daga cikin labaran banu Isra'ila ba kamar wasalhum an al-qaryah allati kanat hadirat al-bahr ba wannan bai shahara sosai ba shasa ba suna boyewa amma wannan labarin yana daga cikin kissoshin su wadanda suka shahara wa izmana udhkur katina a malamai suka ce galibi idan aka ce iz wa iz kaza to ana kaddara udhkur katina domin a gurare da dama Allah ya kawo udhkur da izin to wannan sai ba da dama idan aka kawo iz ba ka udhkur ba sai a kaddara da udhkur din katina udhkuru iz antum qalil udhkuru iz kuntum qalilan udhkuru akhaan iz anzara qauma واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت واذكر في الكتاب إبراهيم تودون أن نتوى إذا أكل شيء وإذ فأنا نفهم أنا كتنا أنا قد راوى دا أذكر كتنا كتنا يا كأن نبي محمد صلى الله عليه وسلم نتقن الجبل لو كتنا دا مكة دقا دوسي فوقهم سمدوس ما لم يسك شيء أكل دقا وسما لم يسك شيء سيدا أكل جرجز دوسا أكل جرجز أشتكم أكل دقا شسما wannan shine nataqa arfa'u al hazza wal haraka sai da aka girgiza dutsen sannan aka daga shi a sama kuma Allah ta'ala ke cewa nataqna muka daga annunu lit ta'zim domin a karaba da tsoro a fahimci cewa al'amarin yana da girma akwai ban tsoro a cikin abin da Allah ta'ala yayi musu fawqahum sama da su malamai suka ce an daga ne wannan sama da su kuma yana kusa da su kamar iya tsawon kansu ba can sama sama ba in ya wuce tsawon su kadan kin yana kusa da su tare da kore idan suka daga hannu za su yi staba dutse babban dutse ne amma Allah sai da ya daga shaka haka wasu malaman tafsiri suke yi ma'ana na kusa da su sama da sa'a dab da sama da su dab da sama da kansu ka'annahu dhullatun idan ka ga wannan dutsen ka annahu dhullatun kamar girgije domin dhulla ismu li kulli ma yudhillu duk abin da zai zo ya maka inuwa sama da kai wasu malamai suka ce kamar girgije wasu malamai suka ce kamar rumfa ka annahu saqifa kaga rumfa idan ka shiga wanda yake da tsayi idan ya daga hannu zai iya me tabar rumfan ba wacan nisa ba haka wasu malamai suka ce almuhim abin da ake so anan Allah madaukakin sarki ya daga dutse sama da su to wane dutse to tarifin da Allah ya kawo wa idna taqna al-jabal malamai suka ce wannan ya nuna cewa dutse ne sananne shine jabal ur kamar yadda Allah ta'ala ya ambata a cikin suratul baqara wa idha akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwa wa dhkur ma fi la'allakum tattaqun kuma malamai suka ce at-tur din ba sai tur wancan dutsen da annabi Musa alaihi salam ya gana da Allah a kansa ake nufi ba duk wani dutse maza a yake masa tur wasu malamai suka ce a'a at-tur akhassu min al-jabal at-tur suna ne na dutse amma dutsen da yake akwai bishiyoyi akai domin duwatsu iri-iri ne wani dutse idan ka hau kansa zaka manta da cewa kana kan dutse akwai itatuwa iri iri kamar kana kan kan ƙasa to shine tur irin wannan dutse ne Allah ta'ala ya daga sama da su kuma abun mamaki ka duba irin girman dutse da irin nauyin dutse wal jibala autada kamar tura ku ne da duwatsu ne Allah ta'ala ya rike kasan nan rawasiya domin kada kai kasa me kai rawa kuma kasan nan dutsen nan ya shiga kasan nesa ba kusa ba inda kake tsammani ba inda za a yi tono kafin ka samu ka kai akai karshen dutse a kasa yana da wahala amma duk da Allah ta'ala ya cire yasa mala'iku suka cire wannan dutsen aka daga shi sama duk da nauyin dutse duk da girman dutse wasu malamai suka ce malaman tafsiri girman dutsen da aka daga sama dutse tsawonsa ya kai kilomita 5 da wani abu fadinsa ya kai kilomita 5 da wani abu tsawonsa farsakh fi farsakh domin farsakh shine 3 amyal kuma 3 amyal mil guda uku ya kai wajen kilomita 5 da rabi to fadinsa ya kai wajen kilomita 5 da rabi tsawonsa amma lokaci guda aka daga wannan sama dutse kuma tsakanin kai sama da kansu kadan ba can nesa yayi da su ba ga girma ga nauyi ga dutsen yana kusa da kansu to Allah ta'ala yayi wannan saboda ya tsoratar da su akan sabon Allah da suka yi akan taurin kai da suka yi har zuciyarsu ta kekeshe ta bushe suka fada wa annabinsu kai abinda ka zo da shi a cikin taura yayi mana nauyi mu ba za mu yi ba da suka nuna taurin kai sai Allah kuma yayi musu ukuba da dutse wanda ya fusu tauri aka daga shi sama da su to ga al'amarin Allah subhanahu wataala to wannan yana nuna da farko dai tabbatar da wato annabtar annabi Musa alaihi salam abin da ke fada gaskiya ne da abin da ke fada musu gaskiya ne abin da yazo ya kawo musu ne da gurin Allah subhanahu wataala wannan kuma Allah ne subhanahu wa ta'ala yake nuna ikonsa kuma duk abin da Allah ya so innamal amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun to da aka daga dutsen ne sama da su kusa da su suna gani wa dhannu suka zaci annahu waqi'un bihim wannan dutsen zai fado musu wasu malamai suka ce wa dhannu ma'ana ma na aikanu suka sakantace suka tabbatar ba zato ake nufi anan ba allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbih domin zannu yakan zo da ma'anar yaqini tabbatarwa wa zannu suka tabbatar annahu cewa shi wannan dutsen waqi'un bihim zai fado musu bihim anan ma'ana alaihim akwai wasu malamai suka fassara to shine suka ce ba ya amfani da alaihim ba aka yi amfani da bihim ma'ana sai suka ga lalle dutsen nan zai fado kansu ya taba su domin abu in ya fado daga sama iri biyu ne irin fado wanda zai kana zaune nan wani abu zai fado da sama ta yi ya fado a gefenka bai taba ka ba ko ba ga bane ta yi ya fado ta kanka ya taba ka to waqi'un bihim zai fado ta kansu ya taba su to shine ma'ana kawo bawu anan lil mulabasa wal lusuq haka wasu malamai suka ce to dama duk sanda wani harafin jarri ya wakilci wani harafi ko da ya wakilce shi amma za a samu wani karin ma'ana duk da cewa bihim zai rike ma'ana alaihim amma dai tana dauke da ma'ana ta musamman ma'ana suka ga cewa wannan za ta fado kansu ne ya taba su ba gefen su zai fado ba sai Allah ta'ala yake cewa khudhu ma atainakum ku karbi abin da muka ba ku bi quwwatin da karfi anan akwai takdiri muka ce kulna ma'ana muka ce bayan aka daga dutse suna gani sai aka ce da su khudhu ku karbi ma atainakum abinda muka baku na at-taura da kuma alƙawarin da muka baku bi quwwatin da karfi ma'ana shin za ku kiyaye da annabi Musa aka daga musu wannan dutse kamar zai fado kansu suka fado aka ce kun karbi wannan abu kun yadda za ku karba suka ce sun yadda to shin Allah ta'ala ya kawar da wannan dutse daga gare su kudu ku karbi ma atainakum abinda muka baku bi quwwatin da karfi bi quwwa ma'ana bi azmin da azama wajtihadin wajiddin da kuma kokari da iya iyawa kuma an fada musu wannan ne domin idan mutum ya karbi abu da azama da karfi da kokari wannan shi zai sa ya kiyaye abu idan an baka abu tun farko ka karbi shi da soko-soko baka rike shi da kyau ba baka karbe shi da kyau ba ka kana karba sai me ka aje shi a gefe kawai idan mutum ya baka abu ka karbar da hannu biyu kana ga muhimmancin wannan abun kana san shi kana ka dauka kafin ka aje sai ya dauki lokaci kana jujjuwa kana kallo kana menene kafin ka aje a wani gurin amma mutum sai ya baka abu ba ka so dakkin zaka mika hannu kana karba kawai sai ka aje shi a gefe ko kallon sa ba za ka yi ba to shine khudhu ma atainakum ku karbi abin da muka baku na alƙawari na at-taura bi quwwa da ƙarfi da niyya da azama da niyyar cewa za ku yi aiki da shi sannan Allah ta'ala yake cewa wadhkuru ma fihi ku tuna abin da yake cikin littafin at-taura ko kuma ku tuna abin da yake cikin alƙawarin da aka yi muku an daga dutse ku yi alƙawarin cewa za ku karbi at-taura za ku yi aiki da shi suka ce mun yarda ya Allah to shine aka sake su aka kawar da wannan dutse daga gare su amma anan ba kyale su ba Allah ta'ala yake da su wadhkuru ma fihi ku tuna abin da yake cikin littafin at-taura abun nufi anan tadabbaru ku yi tadabburun sa wahfadhu awamirahu ku kiyaye umurnin at-taura wa wa'idahu da azaba da dalilan da suka zo a ciki wala tansahu kada ku manta da abin da cikin at-taura wala tudayyu kada ku tozarta shi usman da suka ce udhkuruhu dhikra mudarasatin wa amal ku tuna shi tunawa ta fuskar karanta littafin da kuma yin aiki da shi ba kawai ku tuna da ka ai an mana kaza aka ce mai kaza ba tare da an yi aiki ba ku tuna abin da ke cikin littafin ku yi aiki da shi kada ku manta domin an fada musu wannan bayan aka ce da su fa khudhu ma atainakum bi quwwa ta yi da farko su karba da ƙarfi da azama mai kyakkyawa da niyyar za su yi aiki su fara aikin amma kuma daga baya su manta to shin Allah ta'ala yake cewa yanzu ku karbar da ƙarfi ku fara aiki da shi kada ku yi wasa da shi sannan kuma nan gaba ma kada ku manta da aiki da shi ku ci gaba da aiki da shi wadhkuru ma fihi ku tuna abin da ke cikin littafin tunawa na ci gaba da aiki da shi kada ku zo ku yi watsi da shi wata rana to shine wani malamin tafsiri yake cewa hadha huwa al-maqsud min al-kutub wannan shine abin da ake manufar saukar da littafi duk littafin da Allah ta'ala ya saukar at-taura da ya bayyana annabi Musa alayhi salam da kuma injila da ya bayyana annabi Isa alayhi salam da kuma al-qur'ani da Allah ta'ala ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manufar saukar da wadannan littafai manufar karanta wadancan littafai al'amalu bi maqtadaha aiki da abin da wadancan littattafan suka kunsa umurni da halin da ke ciki ai aiki da su la tilawatuha bil lisani manufar ba ita ce a karanta da harshe wa tartiluha ana ta rattala abin da ke cikin littafin ba tare da aiki ba fa inna zalika nabdhun laha wannan kamar an yi watsi da littafin ne a karanta at-taura an haddace an karanta ba aiki da at-taura an haddace al-qur'ani an karanta an haddace amma ba aiki da abinda qur'anin ya faɗa to shi wannan malamin tafsiri yake cewa shine imamu qurtubi yake cewa kamar an yi watsi da littafin ne gaba daya dama manufar littafi shine a karanta ai aiki da shi dokokin Allah ne hukunce-hukuncen Allah ne a karanta a zartar da su to idan aka karanta ba a zartar ba to kamar ba aiki ba makaranta ba an yi watsi da shi to malamin sun bayyana cewa irin yadda aka yi da su da lokacin Allah ta'ala ya daga dutsen sama da su kuma yana kusa da su sama da kansu kadan to shine suka fadi saboda tsoro suka yi sujada to sai da sujadan da suka yi malamai suka ce sun yi sujada ne akan gefen goshin su na hagu amma idan su na dama sun daga suna kallon dutsen saboda tsabon tsoro yaushe ne dutsen zai fado musu sun aje gefen goshin su
na hagu a ƙasa amma idan su na dama sun daga suna kallon dutsen suna jira yaushe ne dutsen zai fado musu saboda tsaban tsoro saboda sun sakankance ba yadda za a yi wannan dutsen bai fado musu ba saboda an daga dutsen amma yana kusa da su dab da su suka yi sujjada akan gefen goshin su na hagu amma sun daga idan su na dama suna kallon dutsen to shine malamai suke cewa har yanzu daga cikin Yahudawa akwai wadanda idan za su yi sujjada to irin wannan sujjada suke yi har zuwa yanzu a cikin Yahudawa idan za su yi sujjada sai su aje gefen goshin su na hagu kuma gefen goshin su na dama yana sama dan me suna haka suka ce ai irin wannan sujjada ce kakanninmu suka yi lokacin da aka daga dutse sama da su sai Allah ta'ala ya tsere da su saboda haka wannan sujjadar tana da ma'ana tana da hikima akwai fa'ida a ciki to shi yasa muna ci gaba da yin irin wannan sujjada to al'amarin Yahudawa da ban mamaki to shin Allah ta'ala yake cewa wadhkuru ma fihi ku tuna abin da ke cikin littafin tunawa na fahimta a karanta shi a fahimce shi ai aiki da shi la'allakum tattaquna domin ku ji tsoron Allah subhanahu wataala ku ci gaba da kiyaye dokar Allah subhanahu wataala wato amma bayan wannan din Yahudawa sun kiyaye dokar Allah sun ci gaba da tsoron Allah ba haka bane Abubakar Allah ta'ala yake cewa wa idh akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwa wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun sai mai Allah yace thumma tawallaytum min ba'di dhalik bayan wannan amus alqawari aka daga dutse suka ga za su halaka suka ce mun tuba ya Allah za mu yi aiki da abin da ka faɗa mana cikin Taurat da suka tsira sun matawallaitu min ba'di dhalik bayan wanda kuma suka sake juyawa a Taurat a baya to al'amarin banu Isra'ila yana da wahalan gaske to duk halittun da Allah ta'ala ya babu irinsu to shine karkashin wannan aya ko kuma aya ta Baqara karkashin wancan aya Imam Qurtubi yake cewa فما الذي بقى إذن من قبلنا وأخذ عليهم لازم لنا وواجب علينا جوداوا الله يمسو ونني صبر سكت براسي أي كدا أبن الله فدا موسى سكين لتابو سأل تورابا تموما الأمة مسلمي إذن مكي واسي دا أبن الله تعالى فدا من سكين القرآن واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم فإن أبن إيسا ميسو زي ساميو فإمام كرتبي كتي وأبن تكيتي ينا مغانا كان زامن نسني Imam Qurtubi ya rasu shekara 171 amma yau yake cewa mutane suna karanta alqur'ani ba sa aiki da abin da qur'ani ya faɗa saboda jahilci da son shugabanci saboda kuma bin san rai Imam Qurtubi yana nuna takaicinsa ne a zamanin sa shekara 171 ya rasu lura da zamanin sahabbai da tabi'ai amma kuma mu a zamanin mu idan muka kwatanta rayuwarmu da zamanin Imam Qurtubi mu za mu faɗa babu shakka zamanin su yafi zamanin mu alkhairi amma duk da kai yana takai cewa mutane suna karanta alqur'ani ba sa aiki da abin da qur'anin ya faɗa dama manufar karanta kissoshin al'ummar su gabata inda ba su yi daidai ba Allah ya yi musu azaba ko ya tsawata musu mu kaucewa wannan gurin inda suka yi daidai Allah ya yaba musu ko kuma mai koyi da wannan mai aikata daidai to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon aiki da abin da muka sani na gaskiya kuma abin da muka kuskure Allah ya yafe mana Allah ya karba mana kyawawan ayyukan mu Allah ya karba mana addu'o'i da muke yi Allah ba mu zama lafiya Allah sanya mu daga cikin wadanda za su dace ko suka dace da daren lailatul qadr subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka